kamar da jami'an tsaro ke yi a yanzu da iyakar bosassan Najeriya da dama da suka kunshi jihohin Lagos, Kaduna, Kano, Adamawa, babban birnin tarayya Abuja da dai sauransu. Kama daga ƴan kasuwa, ƴan canji da masu haƙar ma'adinai, masu sharhi kan lamuran yau da kullun dai sun ce za a iya kallon sabon salon kamar a matsayin yunkurin daƙile harkar ta'addanci a Najeriya. Wani ƙwararre kan harkar tsaro, Air Commodore Jani Gamawa, mai ritaya ya bada lamarin, yana mai cewa abin da ya kamata jami'an tsaro su yi kenan tuntuni.
Abinda jami'an tsaro suka yi wannan gaskiya ne, kuma abinda ya kamata a yi kenan tuntuni. Ba yadda za a yi mutane su dauki doka a hannunsu domin suna da hannu da shuni, ko domin su manyan mutane ne a basu su sa kasa a cikin wata matsayi. Saboda haka wannan mutane da aka kama su, abin yayi daidai, kuma wannan ya tabbatar maka da cewa ba wanda ya fi doka da oda. Da a ce ana hukunta waɗanda suke da hannu a cikin waɗannan abubuwa na cin amanan kasa, da ina tabbatar duk waɗannan abubuwa da ake na rashin tsaro da kidnapping da armed robbery da ba za a yi su ba.
A bangaren shari'a kuma, barista mai nasara Kogo Umar ya yi bayani kan tanadin dokar ƙasa kan wannan batu.
Wato ba karancin dokoki ne muke da su a Najeriya ba. Zuciyar zaki da kuma kwakwalwar kishin ƙasa wanda za a yi amfani da su a riƙa hukunta waɗanda suka yi laifi shine wanda muke da karanci. Sashe na 1 zuwa na 11 na dokar hana ta'addanci ta Najeriya ta shekara ta 2011 ta yi haramci ga duk irin wannan abu. Duk wani abu da zaka yi wala Allah ciniki ne ko kuma taimakawa ne na daukar kayan abin nan ko kuma basu wurin zama ne, duk wani abu da yake da dangantaka da ta'addanci, wannan dokar ta riga ta fito da su balo-balo ta haramta.
Lauyan wasu daga cikin ƴan canji da aka kama a baya, barista Rulwan Idris ya ce
ai zubi ba wanda ya sa abin da yake ciki, because the last time da muka kai musu wasi ka ce wai su sake su akan bail ko su basu su je gida. To mutanen DSS din nan ba su ba mu wata reply ba tun daga lokacin arin asla sun su mun sake rubuta musu wata follow up letter mu yi follow up akan abin da yake ciki, amma har yanzu dai to the same thing. To mun so mu je kotu, amma abin da yake cikin yanzu su kotun suna yajin aiki.
Daya daga cikin shugabanni a kungiyar ƴan canji Alhaji Ibrahim Hala Hassan ya shaida cewa suna goyon bayan gwamnati a yaki da ta'addanci, amma dai a yi musu adalci.
Wallahi kungiyance abin muna goyon ba, amma akwai rashin adalci a ciki. Rashin adalci kuwa shine idan abu ne mutum ya yi laifi a Dubai, kuma mu din nan ƴan kasuwa ne, a ko ina zaka iya kasuwanci da kowa. Ba zai yi dan kai mu'amala da mutum a Dubai yana transfer England, yana transfer London, yana yin USA, ko ina yana yi, a ce dan kai mu'amala da shi ka zama barawo ko ka zama kana daukar dawainiyan ƴan ta'adda ba. To kaga wannan ba daidai bane. Kuma mu rogon da muke yi shine su gwamnatin din da suka binciki mutanen nan suka neme su suka kama su, yau muna neman wajen wata biyu muke ne. Kaga ba adalci bane. In adalci ne zamu ce su gaggauta binciken su, wanda suke da laifi su kama su, su gurbanar da su gaban kotu, muna tare da su. Amma wanda bai da laifi a sallame sa ya je gida.
Mutane sama da 400 ne ke hannun hukumar tsaro ta DIA da ke tattara bayanan sirri kan lamuran tsaro. Duk da dai babu wani cikakken bayani dangane da laifin da suka aikata ya zuwa yanzu. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.